sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Jiya Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya amince da ƙarfafa alaka da Japan a daidai lokacin da ake samun sauyin yanayin tsaro a yankin Indo-Pacific, yayin da ya gana da ministan harkokin wajen Japan Yoshima Hayashi a gefen taron G7 a Liverpool. Rahotanni sun ce babban jami'in diplomasiya Amurka da takwaransa na ƙasar Japan sun tattauna kan kokarin da suke yi na ƙara ƙaimi wajen dakile kai har-haren soji a tunkara ci gaban da ƙasar China ke samu a fannin makamashin nukiliya da shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. Ministocin, bisa la'akari da yanayin tsaro da ke ƙara taɓarbarewa a yankin, sun amince da cewa ba makawa sai an ƙara ƙaimi da ƙarfin mayar da martani ga gawancin Japan da Amurka, in ji wani jami'in da ya yi wa manema labarai ƙarin haske bayan ganawar ta sirri. Prime Minister Japan Fumio Kishida a ranar Litinin ya gabatar da shirye-shiryen ƙarfafa matsayin tsaron soja na Tokyo. Mutane da dama ne ake fargaba sun mutu bayan da wata guguwa ta kauri da yanayi a daren Juma'a a wasu jihohin Amurka da dama, lamarin da ya haifar da barna mai yawa daga yanayi da aka saba a lokacin bazara. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da gwamnonin jihohi biyar da guguwar ta afkawa da suka hada da Arkansas da Illinois da Kentucky da Missouri da kuma Tennessee, kuma ya amince da dokar ta ɓaci da aka iyana a Kentucky don ba da dama amfani da kudaden tarayya a can. Biden ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Asabar cewa an sanar da shi halin da ake ciki, kuma ya ce gwamnatinsa tana aiki tare da gwamnonin don tabbatar da cewa sun samu abin da suke bukata, yayin da ake ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu da kuma tantance barnar da ta yi. Gwamnan jihar Kentucky Andy Beshear ya faɗa a wani taron manema labarai da sanyin safiyar Asabar cewa mutane akalla 70 ne suka mutu a jiharsa, ciki har da wata masana'antar Kendall da ke garin Mayfield, inda mutane kusan 110 ke aiki. Ya ce yana sa ran adadin zai karu. Jiya Asabar, dubin dubatar manoman Indiya suka watse daga wuraren zanga-zangar da ke wajen babban birnin kasar, suka fara komawa gidajensu domin kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi ta tsawon shekara guda da nuna adawa da sauye-sauyen aikin gona da gwamnatin Prime Minister Narendra Modi ta soki a wani koma baya da ba kasafai aka saba ganin gwamnati ta yi ba. Manoman sun tarwatsa ɗakunansu na wucin gadi da suka kakkafa a wuraren zanga-zangar da yawa, kuma sun fara barin babbar hanyar da ke ringin New Delhi, inda suka yada zango tun watan Nuwamba bara. Ɗaruruwan manoman sun daga tutoci kalar kore da fari suna raye-raye don murnar nasarar da suka samu, a yayin da suke tuka taraktoci da motoci ƙirar jeep. Manoma sun ce dimokuraɗiyya yaƙin neman adalci ne, in ji manomi Narendra Singh. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben kasar Libya ta faɗi jiya Asabar cewa ba za ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugabancin kasar ba, har sai bayan ta daidaita wasu batutuwan da suka shafi shari'a, inda kusan lokacin gudanar da zaben ke kuratowa an tsara rana 24 ga wannan watan na Disamba. Yayin da akasarin masu ruwa da tsaki na kasar Libya da na kasashen waje ke ci gaba da yin kira ga jama'a da su ci gaba da gudanar da zaben kamar yadda aka tsara, 'yan siyasa da manazarta da jami'an diplomasiya duk a asirce sun ce hakan zai yi wuya a can ma. Gagarumin jinkiri na iya ƙara barazanar kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a Libya, duk da cewa zaben da za a gudanar ba tare da bayyananniyar yarjejeniya ba ko ka'idoji ko kuma ta 'yan takarar da suka cancanta.
La labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki doni. Kasuwa
a da sashen assalamu alaikum barkaku da yau barkamu da sake haduwa a shirin kasuwa akai miki dole shirin da ke zuwa muku da bayanan abubuwan da ke wakana a kasuwanni daban-daban a kasashe masu tasowa kuma a yau muna kasuwar Habutagi ko kuma kasuwar unguwar Yantala ɗaya daga cikin kasuwannin birnin Yamai kenan kuma yanzu aka ga nan tare da ɗaya daga cikin masu saide-saide a wannan wuri. Assalamu alaikum malami, ya sunanka?
Sunana Usman. Ina sai da fara nan a kasuwar Habutagi.
To ya yanayin kasuwar yake a halin yanzu?
Yanayin kasuwa dai alhamdulillah, inda dai mata suna sayi.
Ina ake samun wannan fara?
Muna dauko a raina a kasuwar Katako. Na ake saida mana buhuna in mun dauko nan ga Yantala Habutagi sai mu gyara mu kasa sai mun saisuwa.
Nawa buhu yake?
Abin da aka saida mana buhu 40 ba biyu.
Ka 40 ba biyu?
Na'am.
Tiya ke nawa kenan kuke saida ta?
Muna saida tiya 150 wani wuri da 60. Mai saida yawa ake saida ma da 50.
Ana samun kasuwa sosai?
To wallahi alhamdulillah, wani lokaci an yi sa'a ana iya samun saida buhu guda. Wani lokaci kuma mutum yana sai buhu guda dai yana iya maka kwana biyu, rana na uku ya kare. Saboda yan ta kare ta zan kasa-kasa na abba a saurin sa'i.
Kwanan nan dai kamar yanzu lokacin ta ne akwai ta sosai a kasuwa kenan.
Lallai bana dai mun sami ta da dama-dama bisa ga bara. Dan gabara ba a yi ta ba da dama. Domin bana alhamdulillah dan kwai ta.
Ainihi daga ina ake zuwa da ita?
Ana hitowa da ita daga cikin Niger. Sannan kuma akwai wadda ake hitowa da ita daga Najeriya. Sai dai wadda ta Niger din ta yi kyawu.
Menene bambancin fara mai kyau da wadda tafiyar uwarta kyau?
Mai kyau ita ake dafawa a cikin ruwan zahi a sa gishiri. Sai su sa magi. Sai a dafa amma a shanya ta bushe sai a sanyo abu. To mara kyau din ita kuma wata ran ana kamawa dai ne da an sa ga tukunya ba tare da ruwa ba an ka suya ta dura ja. Ta dauki suya sai a sarki ta. To wanda bai soyu ba shi ke kawo matsala ga fara. Amma inda a gani na kowa hi zan zuba ga ruwan zahiri sa gishiri he dawa ta hi muhimmanci kuma ta hi kyau.
To babu dai wata matsala da ke damun kamar wajen harkokin
nan? Lallai matsalan mu guda su waɗanda ke saidawa mana suna zanyen wani abu wanda bai kamata ba. Saboda wani lokacin suna zan sa ta kwarai da sama sai su sa lala daga ƙasa sai mun sayo mun zo mun zazzage sai mu isko ba wanda mun ka gani da sama lala. In mun maida kuma abin sai ya zama matsala. Wani karon suna aya su rage mutum kuɗi, wani karon kuma sai a samu dai tangarda kaɗan.
To yaya ana samun dai abin da ake ɗaukar ɗawainiyar iyali da dai har ma watakila sai mu kawo yan uwa ko?
Alhamdulillah, yan ba dan wara ba ta ɗaukar lokaci ba da taka kariya. Gaskiya muna samun abin da mun kai dubaru da shi. Alhamdulillah, bai da wani matsala, mun gode ma Allah.
To Allah ya taimaka, mun gode. A har yanzu dai a kasuwar ta Habutagi da ke unguwar Yantala ga nan da wani mai saida dabino. Malami, ya sunanka?
Sunana Abdul.
To ya kasuwancin?
Kasuwanci to wallahi babu laihi, ana ta jirga sannu-sannu dai.
Ba matsala saboda ana kokan cewa babu kuɗi yanzu a hannun mutane.
Kai wallahi akwai rashin kuɗi gaskiya sisi billahi. Dan yanzu in ka sai da ma kilo 10 ma kai kuka. Babu laihi dai aka cata.
Kilo 10 a wuni?
A wuni eh.
Yau nawa ake sai da kilo?
To ana sai da shi 120 dai. 120 ake sai da shi. Eh.
To ina kuke samu da binan nan?
To wallahi muna samu shi na can wajen Habbeni.
Babbar kasuwa
shi.
Babbar kasuwa kenan?
Babbar kasuwa.
To yaya bambancin dabino saboda ina ganin kamar kala-kala ne dabinon nan ko?
To wallahi akwai sikire akwai targal. Akwai sikire akwai targal.
Menene ke bambanta su?
To wannan baki ne shi kuma targal fari ne. Shi yasa ake bambanta su. Kamar ga hai can kana gani.
Wani yahi wani dadi kenan?
Kamar ba wai dadi ya hiya ba. Wanga baki wanda aka ce masa sikire yahi zaki. Shi kuma wancan zaki ya bai da kwarai.
To Allah ya taimaka. Nan kuma gani nan na shigo wurin masu kayan miya dukkan su dai a kasuwar Habutagi. wato kasuwar Ungoriyar Tala. Malami salamu alaikum, ya sunanka?
Wa alaikum salam, sunana Isaka.
Sime ne kake sayarwa?
Sassa farnuwa, tanka, romaji, yaji, gishiri.
Yaya yanayin kasuwa?
Kasuwa sai lokaci, alhamdulillah, ba komai, kadan kadan ne kasuwa lokacin.
Ba samun ciniki?
Gwargwaron hali, ana samun gwargwaron hali, walahi.
Muna ji mutane suna korafin cewa kamar kayan miya sun yi tsada kuma a lokacin da babu kudi a hannun mutane.
Wannan shi gaskiya ne, yanzu kaya sun yi tsada, yanzu kaya ba na miya ɗaya ba, duk kayan sun yi tsada gaskiya, komai ya ƙara kudi. Komai ka zo sayar ka san shi da yanzu ya linka kudi mai. Lallai ka sun yi tsada yanzu ba kamar da ba.
To ai ya sanin ku menene ya janyo tsadar farashi abubuwa a kasuwanni?
To wannan mu ba mu ya gane, paske mu ana kawa nan ga muna sai waɗanda ga zuwa suna ɗaukowa da ƙasashen waje suna kawa, suna gaba mu tsari, ba mu san ko ce irin matsala ce ba. Paske muna ɗauka nan gari su, tunda mu ba mu ya ta ƙasashen waje mu ɗauko, mu san yadda abin yake ba, shi yasa.
Wato kana nufin kenan da yawa daga cikin abubuwan da ake sayarwa daga waje ake shigowa da su?
Sai dai guda-guda ne yake samu nan ga, amma wasu duka ana hita da su da ƙasashen waje ne yake kasu.
Yanzu misali a wani ana samun cinikin nawa?
To wannan daɗa kuma shi daɗa wannan gwargwaron hali ne, ana samun dai baki abinda Allah ya hukunta a samu. Shi ne ake samu.
Babu wata damuwa kamar wani abin da kuke ganin yana mai da hannun agogo baya wajen harkokin kasuwanci na yau?
Mu damuwa guda ce da kasun kai tsara, shi ne kawai damuwa. A yan kasun kai tsara babu wata riba mai shigowa. Suke kana sai san mutum abu da alhaya, yau ka komo ka mai ƙarin kuɗi ka gani kenan, gobe ba zai komo jinka ba, sai dai in ya buga cikin kasuwa ga abin nan haka nan nasu Allah ya dawo. Yes sir. Yan kasuwanci na bunƙasa, komai yana ci gaba, amma yan babu kasuwanci babu ci gaba. Idan dai ana taimaka ma ƙananan kayan kasuwa su ma suna samun sa'awar ruwa daga cikin su, wata rana sai a samu mayya. Amma ya ana ana mai sa ƙananan suna yi ƙasa kullum, ka gani babu ci gaba kenan. Muna so a azantallawa ma yan kasuwa suna samu suna ci gaba, saboda sai da kasuwanci na ƙasa ga taya gaba.
To Allah ya taimaka. Ga nan tare da wani malami, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yaya sunanka?
Sunana Usman.
Usman, me kake sayarwa nan?
Tire nake saida.
Tire? Na shanu ko na raguna ko na awaki?
Na shanu dai.
Na'am. To ya harkokin suke taya a yau?
Wallahi alhamdulillah da dama insha Allah.
Kasuwa ba matsala na samun ciniki?
Ba matsala insha Allah, da dama insha Allah.
Misali kamar nawa kake, kamar rago ko awaki nawa kake yanka, wanda kake gasha a wuni?
Yanzu kilo da nake duka.
Kilo kai sa zuwa kake kai sali ka zo ka gasa?
Insha Allah.
Na'am.
Lalle insha Allah sabuwa nake tsira sai da. Lalle.
Ba mu labarin yadda kasuwanci ke tahiya a yau?
Gaskiya kam wallahi, gaskiya a cikin yanayin rashin kuɗi dan dai gaskiya ce nake wallahi, dai ba tin kiyo gaskiya, dai sai dai alhamdulillah a ce godin Allah. Amma dai dama insha Allah.
Misali a nawa ake yi a wuni?
Aini. To ya danganta ya dai kamata. Wata nan kana ake jika 20 ko 15 ko 10, wata nan kuma jika 5 masu gagari ka. Insha Allah lalle.
Idan kuma lokacin da kasuwa take jarra sosai ne, kamar nawa kake ganin za a samu a wuri?
Insha Allah ga in yi mutuna a jika 20-30 inda ka alkilin din, an jika an saba da kai an san sai gari ka sosai sosai. Insha Allah.
Iyaka ana samun dai abinda za a dauki nauyin iyali?
Gaskiya shi ke
haka. Wasu bukatu?
Insha Allah. Lai.
To yanzu menene damuwar ku ko masu sayar da nama?
To za mu ka zaben mu dai masu sayar da nama. Bin ne baka so Allah kira ta mana kasuwar ga ta daga. Saboda a zan samun cinikin nan, wallahi harkar ta ɗan yi ta ya. Insha Allah.
Babu wasu matsaloli da kuke ganin suna toye harkokin kasuwancin nan naku?
Inda gaskiya ban san su ba, gaskiya insha Allah. Ba matsalolin kuma insha Allah.
Yaya farashin dabbobi yake a kasuwanni?
To farashin dabbobi a kasuwanni ba mu ne ka zuwa sayan dabbobi, mu bakin mu ɗan an kawo nama a kasuwa mu zai mu sayi. Masu zuwa sayan dabbobi daban na, mu kuma daban, mu masu zuwa ma'auna gare su daban na insha Allah.
Nawa kuke sayan kilon ɗanyen nama?
Kilon ɗanyen nama a sai sai cika uku.
Malam Usman, to Allah ya taimaka.
Amin 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 Allah.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri na kasuwa a kai miki dole shirin da ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin dukkan abokan aiki, ni Suleiman Mumuni Barma da gabatar da shirin, muke ce da ku Allah ya ba mu alherin sa. Assalamu alaikum.
Kasuwa a kai miki dole, kasuwa a kai miki dole.
kasuwa a kasar shi ya take kasuwa a kasar mu
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Kristi barkamu da warhaka sunana Reverend Father Nuhu Bala wanda yake mataimakin Jami'in Ecclesia Katolika dole a ce kowane dan adam akwai salama a cikin zuciyar shi idan muka duba kasar mu Najeriya a yau akwai tashin na rashin tsaro a tataruwa abubuwan da suke faruwa zamu gane da cewa akwai rashin salama na farko idan akwai salama a cikin zukatanmu za a iya samun salama a cikin gidajenmu idan akwai salama a cikin gidajenmu da iyalanmu za a iya samun salama a cikin kabilu a cikin addinai daban-daban da muke da su a Najeriya bari mu ba ku misalin na yaren Hebraniyanci Shalom Aleichem wato salama ta kasance gare ku haka addinin Kristoci ya kuma lokacin da Yesu ya dawo ya ce musu salama aleikum ɗan uwana da kuma abokan hudata musulmi na dukkan fadin duniya da cewa su ma sun tabbata yadda inda ma za su shiga gidan mutum sai sun ce menene salamu aleikum wato bari salaman nan ta kasance ta da ku kuma akwai ɗan salama a cikin gidan sai su amsa su ce menene salama kuma a gareku kamar yadda aka bayyana mana a bishara ta wannan Matthew sura 5 aya 9 yace albarka ta tabbata ga masu kulla zumunci domin za a ce da su ƴaƴan Allah wato mutum shi kadai ba zai iya kulla zumunci ba sai akwai dangantaka tsakanin shi da wani ba wanda zai iya zauna a duniya shi kadai ya kulla zumunci a cikin rashin tsaron nan abinda muke nema ko kuma muke bukata shine dangantaka dangantaka tsakanin musulmi da Krista bari ubangiji Allah wanda yake bada salama ya aiko da salamar sa a tsakanin mu kida zamu yi zaman lafiya da juna cikin kauna da kuma bada girma ga ubangiji Allah madaukakin sarki ubangiji Allah ya albarkace mu
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar Najeriya ta shiga sahun kasashen da suka karbi allurar rigakafin cutar corona nau'in AstraZeneca inda tuni shugaba Buhari da wasu gwamnonin kasar suka karbi allurar a yau zamu tattauna ne kan irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan al'ummar kasar game da rigakafin tare da ni a cikin akwai babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya kazalika shine babban likitan alhazai na Najeriya wato Dr. Ibrahim Kana Dr. barka da wannan lokaci
barkanmu dai
Dr. ta yaya kuke wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona
yadda kai bayani akan cewa sanda ainihin rigakafin suka isa Najeriya bayan ga cewa ainihin gidajen jaridu da kuma wasu social media mun tabbata labarai a fitar da jama'a game da wannan rigakafin shi yasa ma muka tabbatar cewa ainihin shi shugaban kasa gabaki ɗaya kenan watan shugaba Muhammadu Buhari da shi aka fara wannan rigakafin bayan haka nan kuma aka yi sakataren gwamnatin tarayya gabaki ɗaya da sauran manyan yan siyasa na Najeriya wato shugabannin mu kenan ma'ana idan jama'a sun ga cewa ainihin su manya wato shugabanni sun je sun shi wannan rigakafin to lalle ya nuna akan cewa wannan rigakafin ba matsala ana kuma kida ga jama'a kowa ma kare tsorata kada hankalin kowa ta shi yi kyona na farko kenan na biyu idan mutum bai da lafiya ina zai je asibiti wanda zai gani likita idan likita bai da lafiya wanda zai gani likita amma duk da haka gwamnati tace likitoci su za a fara ba wannan rigakafin shi yasa duk wani likita da wani ma'aikacin kiwon lafiya a Najeriya wato sinosis da pharmacies da makamantan su kuma gwamnati ta ba su wannan rigakafin kyauta kowa da kowa ana nan ana kan rigakafin ne daga Abuja har zuwa duk wani jihohi a kasar Najeriya a Najeriya gabaki daya saboda haka abu ne wanda dole da mu da ku yan jarida dole mu taimaka mu fadakar da jama'a game da wannan ainihin rigakafin akan cewa babu wata matsala. Kullum muna karanta a social media rubuce-rubuce da jita-jita da mutane suke yi akan cewa wannan kasan ba sa yin rigakafin rigakafin na ya kashe mutane. Wannan zance ne da ba ta da tasiri. A bari ma in tambaya da wani misali guda. Ruwa da muke sha din nan ita kanta tana da illa jikin mutum. Paracetamol da muke sha kullum na ciwon jiki tana da illa jikin mutum. Duk wani rigakafi da ake mana tun da can su ma sa rigakafi da illolin sa jikin mutum. Saboda haka ita kanta rigakafin coronavirus dole ne a ce ita ma tana tafiye da ainihin nata illoli da ta biyo baya. Amma duk illoli kafin magani mu a ce mun sai kafin mu saki magani a farawa jama'a amfani da ita sai an tantance an tabbata kan cewa wannan illolin za su biyo baya ba za su yi illa yadda zai kawo ga mutuwa da har zai ta da jama'a hankali ba. Saboda haka dole ne mu ci gaba da wa jama'a bayani akan cewa su kwantar da hankalinsu. Ni ma kaina ina ma shiri kenan in je neman jami'in wannan rigakafin. Ina ma da gwamnati za ta yarda a ja wa iyali na ma. Amma iyalaina ba ma fitan kiwon lafiya ba ne. Aka ce a fara da mutukuna a tabbatar akan cewa eh kowa da cewa mu na fitan kiwon lafiya da shugabanni su da wannan rigakafin. Amma nan gaba kaɗan idan aka kai ga iyali ni ma iyalaina insha Allah dukkan su kowa zai ja mun iya mai amai wannan rigakafin.
Mutane da yawa saboda ni na yi hira da jama'a wasu suna nuna cewa idan ma har za ka yi cutar ka warke to menene sai an yi maka rigakafin tunda ana warkewa. Wasu sun nuna min cewa ai a Najeriya ma cutar ba ta riga da ta zama annoba ba dan me za a karɓa rigakafin. Har yanzu mutane ba su fahimci wannan rigakafin ba. Shin akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na wayar da kan jama'a da fadakar da jama'a dan su fito su yi wannan rigakafin?
Kware da gaske na farko shi yasa muka ce yanzu haka ma'aikatan mu kullun suna gidajen radio gidajen television kuma ana rubuce-rubuce a jaridu akan cewa jama'a su amince akan wannan rigakafin. Bayan haka akwai takardu jewa da aka bubbuga da kuma social media da ake ta rubutawa ake bazawa a Najeriya gabaki daya. Duk inda mutum shiga yanzu za ga akwai rubuce-rubuce da ma'aikatan mu muka yi kuma muna kan yi kuma za mu ci gaba da yi mu ƙara tabbatar cewa jama'a sun gane muhimmancin wannan rigakafin. Ba abin da za mu iya yi fiye da ya wuce wannan. Me ya wuce kuma bayan da jama'a da ya kai ga cewa ainihin shugaban ƙasa shi da kanshi Allah yana cewa kowa ya bi shugabannin shi to shugaban ƙasa shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya ji haɗa wannan rigakafin. Me zai sa jama'a da mu muka zaɓe shi mun amince kan cewa shi ne shugabanmu da ba za mu je me ya wuce wannan kuma. Saboda haka ni a tunanina dole ne mutane su yi tunanin akan cewa rigakafi na da kyau ko bai da kyau. A'a ba kuma an wuce wannan sai wani naka ya rasu da ainihin ciwon coronavirus shi ne mutum da ya ga muhimmancin wannan abin nan. Shi yasa kuma muka kawo wanda ma duk wanda suka kamu da corona da wanda suka warke da wanda ma ba su kamu ba aka musu wannan rigakafin. Muna kawo su a TV su ma suna ba da labarai yadda abubuwan nasu yake. Idan muka lura ko jiya ina talabijin an nuna wasu 'yan jarido wanda su ma an je wato 'yan uwanki kina abokan aikinki su ma an je an musu wani rigakafin. Ni kawo ga haka su ainihin masu watsa labaran su ma su yi a musu rigakafin. Jama'a su gani akan cewa hatta ma 'yan jarida su ma ana musu wani rigakafin. Kuma me suka ce sun ke rubuce-rubucen sun ce ba abin da ya dame su lafiya ɗanau kamar ma an musu allura ne da suka saba yi kullum. Saboda haka mu za mu ci gaba da kira ga al'umma da duniyar ɗan Najeriya duk inda yake rigakafin nan a yanzu ma ba mu zama samun ainihin rigakafin nan ba tukuna za su shiga shigowa. Idan suka shigo da shigowa muna kira ga jama'a su dinga jin tsoro kada ma wani tada hankalin shi ba abin da rigakafin nan zai mishi insha Allah. Muna kuma fata duk wani illoli da zai biyo baya Allah ya kama da saukinta wannan tana ma duk wani matakai da gwamnati mun dan matakai daga cewa idan ma mutum ya samu illa da wani rigakafin akwai matakan da za mu dauka za mu yi komai da komai. To haka ni ma ina kira ga jama'a da kowa ya kwanta da hankalin shi kowa ya kwanta da hankalin shi ya dau wani rigakafin.
Wato rahotanni sun nuna cewa wasu kasashe sun dakatar ma da bada allurar rigakafin ita nau'in wannan AstraZeneca kamar su Faransa da sauransu. Likita me zaka ce wa 'yan Najeriya game da sahihancin ita wannan allurar?
Eh kwarai da Faransa da Norway da wasu makamai da wasu kasashen Turai sun dakatar da ainihin wannan rigakafin musamman ma na AstraZeneca. Abin da ya faru shine jama'a su gane yanzu ba lokaci ne na yin tatsuniya ko awa jama'a ƙarya ba. Kwarai sun dakatar me kawo da suka dakatar abin da ya faru shine ainihin akwai batch na wannan vaccine din wato wannan rigakafin da aka kirkiro aka kai kasashen su to shine wannan batch suke da matsala ba wai ainihin rigakafin ne ita kanta ke da matsala ba a'a ita wannan batch din bari in bada misali yau kamfanin Dangote ana yin siga kamfanin Dangote ana yin siminti yana iya yuwa kamfanin su na Obajana shi zama ta cewa sun kirkiro ka buhunan siminti dubu dari sai aka dauke su a kan jiya Sokoto Zamfara da Kebbi sai aka lura ta cewa na ai wannan batch din da aka yi su na wannan simintin ba su da kyau sai kaga za ta tsaya da aka tada kwani da su kenan amma kuma yana iya yuwa simintin da aka Dangote aka produce din su a misali a Benue ko a wani kamfanin su daban dake Ogun har ba su da wani matsala to shine irin namu kenan a Najeriya yanzu an amince akan cewa su ma kamfanin AstraZeneca suke sun amince akan cewa ana samun wannan matsala amma ba wai ainihin rigakafin ce ke da matsala ba a'a lokacin yanayin producing din wato kirkiro ainihin wannan rigakafin ne a wannan lokacin wanda ake wannan kasashen su a cikin matsala shi sa aka takatar yanzu ko dakatarwa ma da aka yi yanzu ana rara kan bincike akan me ya faru a kamfanin lokacin ake wannan production din amma mu Najeriya ina tabbatarwa in Najeriya mu rigakafin da aka kawo na Najeriya ba ta ma da alaka da wannan ba ma guri guda akai producing din su ba saboda ka ba mu da matsala mutane su kwanta da hankalin su wannan labari ne daga can kuma Allah ya tsaida wannan abin a can
to amin likita amma mutane na ganin kamar ana so ma a tilasta musu yin wannan rigakafin ne shin ya zama dole ne kowane dan Najeriya sai ya karbi wannan rigakafin
a to dama tun da ake polio an taba sa wani dole je rigakafin ne ana yellow fever an sa wani je rigakafin ne dole lokacin da ake jama'a suke mutuwa da ciwon sankarau wato meningitis kenan an je gwamnatin mun siyo wani rigakafin mun kawo musamman ma a arewacin Najeriya mun tabbatar da sau ne je rigakafin ne ai me ga rigakafi ba dole ciki sai in kana so mu kuma a cikin asibiti mu ne zamu ce a ya kamata ka je kai idan misali yanzu rigakafin ciwon sankarau wato meningitis da kullun jama'a suna mutuwa yanzu dai muna wata uku kenan Allah ya kiyaye an fara zafi kenan yanzu to yanzu ne ma ainihin ma lokacin ciwon sankarau to shi yasa mu ma yanzu muke wannan rigakafin mun tare sau ne je ba wanda aka tilasta shi ya je rigakafi amma idan mutum yayi ya taimaka a kanshi ya kuma taimaka a al'umma saboda idan ya tafi da wannan kwayan cutar nan ba za ta mai komai ba kuma zai taimaka akan cewa ba zai ma iya da mai cutar sosai ba to haka yake ma coronavirus ba cewa muke dole sai mutum ya je ya wannan rigakafin ba amma abin da muke gudu shine idan cutar ta kama mutum ya mutu kuma fa kaga mu ba mai aikin ba kenan ina amfanin gwamnati shi sa gwamnati take a ga rigakafi nan aje ayi amma ba ce dole ba ba inda aka ce dole
to masha Allah masu sauraron mu duka ka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya a wurin jiki na wannan mako to a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin
Dr. Ibrahim Kana
sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya masu iya magana dai suka ce wai rigakafi yafi magani
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na internet voahausa.com kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.